This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da Far'ad FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan kodoshi akan internet wato adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Muhammad Lalo ne tare da Sahabu Aliyu Imam a shirin mu na dare na kuma ƙarshe a wannan rana. Inda za ku ji cewa wata kididdiga da aka yi a Najeriya ta nuna cewa ƙasar na asarar makudan kuɗaɗe saboda halin koyin kula da gwamnati ke nunawa a fannin haƙar arzikin ma'adinan ƙasa.
Yayin da hukumar ta Global Right take ganin Najeriya na asarar kuɗaɗen shiga da suka kai naira miliyan 400 a kowace shekara, ita ko kungiyar ma'adinai ta Najeriya NETI ta ce ƙasar tana asarar naira trillion 8 ne kowace shekara.
A jihar Kano, Najeriya har ila yau takaddama ce ta kaure tsakanin malamai da daliban sabbin jami'o'in kwalejin koyon aikin malanta guda hudu a Najeriya. Za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda za ku ji dalilin ziyarar da shugaban hukumar raye demokuraɗiyya na ƙasar Amurka ya kai ƙasar. Amma da farko sai kun sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Yau Juma'a, Macedonia ta ba da sanarwar cewa za ta kyale wani adadi na bakin haure daga rukunin waɗanda suke buƙatar taimako su shiga ƙasar, bayan da 'yan sandan kwantar tarzoma suka tare bakin hauren da halin yanzu suke wani yankin da babu mai iko da shi kusa da kan iyakar ƙasar da Girka. Ma'aikatar cikin gidan Macedonia ta ce waɗanda suke buƙatar taimako ko ake gudun za su iya faɗawa cikin wani hali ƙasar za ta taimaka musu gurgudun hali. Sai dai Macedonia ba ta yi bayanin waɗanda take kallo a zaman mabuƙatan ba. Yau kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ba da labarin cewa ɗaruruwan baƙin haure sun tsallaka kan iyaka daga Girka da nufin shiga Macedonia. Tun da farko a yau, sai da 'yan sandan kwantar tarzoma suka yi amfani da barkonun tsohuwa da gurneti mai ɗimartarwa domin tare baƙin lokacin da suka yunƙuro cikin dare suna neman su shiga ƙasar.
Fargaba kan koma bayan tattalin arziki a China da rashin tabbas a Girka da kuma shirye-shiryen ƙara kuɗin ruwa da hukumomin Amurka suke tunani yayi a kai sun girgiza kasuwanni har aka shiga gwanjon sayar da hannayen jari a wasu manyan kasuwannin shinku. A Amurka, kasuwannin sayar da hannayen jari sun yi ƙasa da kashi 2 cikin 100 ko ma fiye a tsakiyar rana a yau. A Turai, kasuwannin sun yi baya da kusan kashi 3. Wasu muhimman kasuwanni a Asiya su ma sun faɗi. Damuwa kan koma bayan tattalin arziki a China, ƙasa ta biyu a girman tattalin arziki a duniya, ya sa farashin ɗanyen mai ya faɗi a kasuwannin duniya. Yanzu ana cikin gangar, wato inda ake sayar da gangar mai ƙasa da dala 40, wanda hakan shine farashi mafi ƙanƙanci da aka gani cikin shekaru 6 da suka wuce. Habakar da tattalin arzikin China yake yi cikin shekaru 10 da suka wuce shine janyo ci gaba da ake samu a sassa daban-daban na tattalin arziki a duk faɗin duniya. Amma wani sabon rahoto ya nuna gagarumin tattalin arzikin na Sin yana raguwa maimakon bunƙasa, al'amuran da ya kashewa masu zuba jari gwiwa.
Shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan yau Juma'a ya ba da sanarwar cewa zai nemi a gudanar da zaɓe na gaggawa bayan da aka samu cikasar tattaunawar kafa gwamnatin ƙawance da kuma ƙaruwar zaman ɗarɗarkan amfani da ƙarfin soja da ƙasar take kan 'yan tawayen Kurdawa. Firaminista Ahmed Davutoglu ya yi watsi da shawarwari kan ƙoƙarin da yake yi na kafa gwamnatin haɗin gwiwa a makon nan, bayan da tuntuɓar da yake yi da wasu ƙananan jam'iyyu ya faskara. Masu fashin baki suka ce ana samun ƙarin damuwa a cikin ƙasar saboda sabon faɗa da ya ɓarke tsakanin dakarun ƙasar da 'yan tawayen Kurdawa da ake kira PKK. Mr. Erdogan, wanda ya samu koma baya na basafan ba a zaɓen da aka yi cikin watan Yuni, ya ce zai gana da kakakin majalisar dokokin ƙasar ranar Litinin mai zuwa domin a shirya kuma a hukumance ya ayyana ranar zaɓe, watakila ranar 1 ga watan Nuwamban bana.
Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaro na Amurka sun ce an ɗage rawar daji da Amurka take yi a duk shekara-shekara da Koriya ta Kudu domin kaucewa ƙarar rurrutsa zaman ɗarɗar da tsakanin Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa, rikicin da ya sa Koriya ta Arewa ta ayyana cewa tana cikin shirin zaman yaƙi. Koriya ta Arewa tana sukar rawar dajin da Amurka da kawarta Koriya ta Kudu suke yi a duk shekara. Tana mai cewa atisayen tamkar ayyana yaƙi ne kan ƙasar, duk da hakan ƙasashen biyu suna ci gaba da matakin soji da suke yi. Amma a cikin wannan mako, mataimakin sakataren tsaro mai kula da shiyar Asiya da Pacific David Shear ya faɗa ji Alhamis cewa an ɗage rawar dajin bayan da ƙasashen Koriya biyu suka yi musayar harbe-harbe da bindigogin atilari. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yayin da farashin danyen mai ke ci gaba da faduwa a kasuwannin duniya, wata kididdiga da aka yi a Najeriya ta nuna cewa ƙasar na asarar makudan kudade saboda halin ko inkula da ake zargin gwamnati na yi a fannin hakar arzikin ma'adinan ƙasa. Daga Sokoto ga wakilin mu da Amurka Murtala Faruk san yana da ƙarin bayani.
Binciken masana dai ya bayyana cewa Najeriya na da dimbin arzikin ma'adinai kusan fiye da 40 dake karkashin ƙasa da suka hada da zinare da tama da karafa da dangogi daban-daban na kwal da kuza da kullin kura da ma uranium da dai sauransu. To a shekara ta 1903 ne kuma gwamnatin Turawan mulkin mallaka ta soma bincike tare da hako ma'adina a yankin arewacin ƙasar, bayan shekara ɗaya kuma aka soma a kudu. To sai dai kuma samun man fetur a ƙasar a wajajen 1970 ya sa aka yi watsi da sha'anin na haƙan ma'adinai, inda ƙasar ta karkata kaco kan man fetur. Abiodun Bayo ita ce shugabar hukumar kula da ƴancin jama'a mai zaman kanta a Najeriya, wato Global Rights Nigeria a turance, hukumar da a ƴan kwanan nan ne ta gudanar da cikakken bincike dangane da yanayin haƙan ma'adinai a Najeriya.
Well, the mining sector is grossly underdeveloped in Nigeria and yet at the same time.
Tace sha'anin haƙan ma'adinai ya fuskanci kuma baya sosai a Najeriya, haka kuma yanayin ya kawo tabarbarewar al'ummomin ƙasar.
And endemic corruption in our ministries have also.
A bangaren kamfanonin da ke haƙan ma'adinan ma bincike ya nuna cewar suna cin karinsu ne ba babbaka, ta hanyar haƙan a haramce ko kuma wuce ka'idar lasisin da aka basu wajen haƙan ma'adinan. Dalilin kenan da yasa na tuntubi injiniya Awwal Ibrahim Bununu na kungiyar mahaƙa ma'adinai ta Najeriya.
Gabaɗaya shi harkar ma'adinai da ya faru har yanzu ba a yin sa bisa kan ka'ida da yanda ka'idodinsa ya kamata. Na haka ba zan ce maka in akwai wanda suke yi ba sa bin ka'ida, wannan ba zan maka musu ba, amma waɗanda suka yi rijista da kungiyoyinmu, mu mun san dokokin gwamnati. Mu muna tsayawa mu bi ka'idodi yanda ya kamata, dan mun san dokokin gwamnati ne suka yi mana rijista, kuma muna hulɗa da gwamnati, gwamnati sun san da mu muna bin ka'idodi yanda ya kamata.
Ita kanta gwamnatin Najeriya ta aminta da rikon sakainar kashi da ake yi wa sha'anin haƙa ma'adinai a ƙasar. Dalili kenan da yasa ta ce a yanzu tana shirin yin gyara ga lamarin. Yunus Muhammad shine mataimakin daraktan ma'aikatar ma'adinai da karafa ta Najeriya.
Duk abinnan da ake yi tuntuni akan ma'adinai ta ma da karafa, babu wata ingancacciyar doka da za ta iya bincike ko kuma ta yi checkmate yanda ake sarrafa ko kuma yanda ake haƙo waɗannan abubuwa ɗin. Gwamnati ta zo da sabon doka a shekara 2011, ta zo kuma da abin da muke kira regulation. Duniya sun shaida da waɗannan abubuwa guda biyu da aka yi yanzu nan. Ina ga da waɗannan abubuwan da ke ƙasa zai taimaka ma gwamnati saboda ta fara cin moriyan duk waɗannan abubuwan da suke ƙasa yanzu nan.
Akwai alƙaluma daban-daban da suke nuna irin asarar da Najeriya take yi sakamakon watsi da sha'anin haƙa albarkatun ma'adinai, yayin da hukumar ta Global Rights take ganin Najeriya na asarar kuɗaɗen shiga da suka kai naira miliyan 400,000 a kowace shekara. Ita ko kungiyar ma'adinai ta Najeriya NETI ta ce ƙasar tana asarar naira trillion 8 ne kowace shekara. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Kamar Allah a gaida kai Murtala. Daga batun tattalin arziki sai na ilimi, inda a jihar Kano Najeriya aka shiga rudani tsakanin malamai da ɗaliban sabbin jami'o'in kwalejin koyon aikin malanta guda hudu a Najeriya, sakamakon matakin gwamnatin ƙasar na soke jami'o'i tare da mai da su matsayin kwalejin ilimi. Sabon jami'ar aikin malanta ta Kano na ɗaya daga cikinsu, kuma ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana daga Kano dangane da wannan batu.
Takaddama kenan tsakanin malamai da ma ɗaliban sabuwar jami'ar koyon aikin malinta ta Kano, wacce aka ce gwamnatin tarayya ta mayar da ita zuwa matsayin kwalejin ilimi. Lamarin da ya biyo bayan gabatar da wata takarda ne da mataimakiyar shugabar jami'ar Dr. Rabi Jibrila ta yi, wacce kuma ita ce tsohuwar shugabar makarantar a lokacin tana matsayin kwaleji. tana mai cewa an ba ta umarni ta ci gaba da shugabancin kwalejin tunda gwamnati ta soke ta daga matsayin jami'a.
Yace shugaban makarantar kuma an kira ne meeting Abuja, an bani takarda cewa an sake reverting makaranta ta dawo College of Education kamar da.
Kenan yanzu waye shugaba?
Eto a takardar da aka bani ni ce shugaba. Ni shugaba ce, aiki ne ya kawo ni nan, umarnin shugabanni na abinda suka bani shi zan zartar.
Sai dai mutumin da gwamnati ta nada a matsayin shugaban jami'ar Professor Victor Awuns ya ce,
"We are not addressing the president, but I can tell you sure that I have a letter that has appointed me and I do not have a counter letter."
A yanzu ba zan ce komai ba dangane da wannan batu, amma dai abin da na sani shine gwamnati ta bani takardar nada ni shugabancin wannan jami'a, kuma har yanzu babu wata takarda da ta ci karo da ita. A dan haka zan ci gaba da haɗa hannu da sauran masu ruwa da tsaki wajen tabbatar da wanzar da zaman lafiya a wannan jami'a. Kimanin makonni biyu da suka gabata ne kungiyar malaman jami'o'i reshen sabuwar jami'ar ta aikin malinta ta nan Kano ta ce ta samu bayanan sirri da ke nuna yunkurin gwamnatin tarayyar Najeriya na soke jami'ar, kuma ta yi mai kira ga gwamnati ta sauya tunani. Dangane da wannan batu dai kungiyar ta kira taron gaggawa a yau dinnan, kuma ta zartar da wasu kudurori ciki kuwa har da batun shiga yajin aikin gargadi na mako guda. Dr. Abubakar Sadiq Haruna shine shugaban kungiyar.
Ganin cewar abin yana mai dauni, abin nan sai kuma yana mai hada mutane, hada rigima a makaranta, sai muka ce to mu am kungiyar malamai za mu shiga yajin aiki na gargadi, wato warning strike na sati guda, dan gwamnati ta san cewa wannan abin fa yana buƙatar lalle a fito a fitar da matsayin da makarantar mu. Wannan yajin aiki an yi dan a samu a tabbatar da zaman lafiya a gidan. Mu jami'an nan muna san ta 100%, saboda haka tsarin da ya kamata a bi, ka'idojin da ya kamata a bi gurin soke jami'a ba a bi ka'idojin ba, saboda haka muna kiran shugaban ƙasa lalle ya duba wannan kukan tamu da idon basira, ya sa komiti a duba memo da aka tura mai.
Dr. Abubakar Sadiq Haruna kenan shugaban kungiyar malaman jami'a reshen jami'ar koyon aikin malinta ta Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Kamalala Mahmud a gaida kai. Shugaban hukumar raya demokuraɗiyya a ƙasar Amurka NDI, Mr. Kenneth Wallach, ya kai ziyarar aiki a jamhuriyar Niger, inda ya gana da hukumomin ƙasar da 'yan siyasa da kuma ɓangaren ƙungiyoyin fararen hula. Daga Yamai ga rahoton da wakilin mu da Amurka Sulei Mumuni Barma ya aiko mana.
Ziyarar wadda ita ce ta farko da shugaban na hukumar NDI ke kawowa a jamhuriyar Niger ta shafi ƙasashe uku na yankin Afirka ta Yamma, wato Burkina Faso, Niger da Cote d'Ivoire, waɗanda dukkansu ke sa ran gudanar da zaɓe nan da watanni shida masu zuwa. A taron manema labaran da ya kira a ofishin jakadancin Amurka, Mr. Kenneth ya bayyana mana makasudin ziyarar.
This region is going to have critical elections.
Shugaban na hukumar NDI ya ce maganar zaɓe ke tafi da mu a waɗannan ƙasashe, to amma kuma yana da kyau a gane cewa gudanar da zaɓe ba shi ba ne demokuraɗiyya. Domin demokuraɗiyya ba ta tsaya a kan gudanar da zaɓe kawai ba, a'a, demokuraɗiyya ta danganta daga yadda aka shirya zaɓen. Saboda haka wajibi ne kowa ya sauke nauyin da ya rataya a wuyansa, a yi tsayin daka domin ganin an shirya zaɓe na gaskiya. Wannan kuma ya wajaba a kan hukumar zaɓe da alƙalai da 'yan siyasa da 'yan farar hula da 'yan jarida kai har ma da jami'an tsaro.
And as well as the security force.
Da yake amsa tambayar 'yan jarida akan barazanar kauracewa zaɓe da wasu 'yan siyasar Niger suka bayyana saboda rashin gamsuwa da yadda shirye-shiryen zaɓen ke gudana, shugaban hukumar NDI ya ce kauracewa zaɓe ba zai zama mafita ba ga irin wannan matsala. Ya kuma ƙara da cewa,
"There has been a vehicle."
Tuni mun fara tuntuɓar ɓangarorin siyasa tun a makon jiya. Mun gana da tsohon Prime Minister a Washington, kuma da muka zo Niger, mun gana da shugaban ƙasa, mun gana da jam'iyyun siyasa da jami'an fararen hula da kuma wasu zaɓaɓɓun wakilan al'umma don ganin an samu halartar ɓangarori a waɗannan zaɓuɓɓuka. Muna kuma kyautata zaton al'amura za su gyaru a Niger da ma dukkan ƙasashen da muka ziyarta.
to be able to partner with the broadest possible constellation of political parties as we.
Mr. Kenneth Wallack zai kammala wannan ziyarar ta kasashen Afirka ta Yamma da kasar Cote d'Ivoire. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma, sabon wakilinmu a birnin Niamey da ke jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar. 202-205-2655.
Kiranmu na farko ya zo ne daga jihar Sokoto. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum. Mai magana Kabiru Abubakar Bulan yake
shi. Wa alaikum salam Malam Kabiru.
Tare Najeriya.
To muna jin ka Malam Kabiru.
A ra'ayina ga ainihin shugaban kasar mu Muhammadu Buhari, ina son don Allah da Annabi, don Allah ka daina da tsawon rai akan waɗannan abubuwa da faru na ci gaba. Don Allah shi hankali ya koma tsayuwa ta biyu, don Allah saboda gaskiya irin ballar da aka yi shekaru da dama, shekara kusan 20 ko abin da ya gabata. To ya kamata a ce ya samu tsawon lokaci idan Allah ya daina da tsawon rayuwa, don Allah ya yi hankuri kada ya ci zai sake takara idan ya gama wata shekara hudu, don Allah ya yi hankuri ya zamo ya koma wasu shekara hudu takwas kenan. To insha Allah idan an kai haka duk wannan da an kai gurgudu zai gyara.
Madalla, wannan ra'ayin Kabir kenan daga jihar Sokoto. Sai mu je Katsina. Wani ne akan layi?
Assalamu alaikum. Sunana Abdulsalam Muhammad Lema Tsajan, Farmar Kumar Mani, Jihar
Katsina. Na, muna jin kamar Abdulsalam.
Ni kirana da zan yi ga zaunukan tarayya a lokacin shugabancin shugaba Muhammadu Buhari a kan zan yi jama'an tsaro da aka yi musamman a duka hanyoyinmu, musamman manyan hanyoyi na ƙasarmu Najeriya. Magana gaskiya, ina son ɗan ba da shawara a kan kamar da shi shugaban ƙasa ya ce ma manyan jama'an tsaro ya kamata idan sun ga akwai inda ya dace a mai da jama'an tsaro kamar irin jama'a ke fuskantar barazana, ina ba da shawarar cewa ya kamata kamar dajin birnin Gwari da kuma dajin Falgore na hanyar Jos tsakani ga Allah, mu matafiya ne, ƴan kasuwa ne wanda suke bin wannan hanyoyi, muna fuskantar irin wannan barazanoni ƙarar gaske musamman ga hannun wani ɗan fashi da makami.
Malam Abdulsalam kenan daga jihar Katsina. Sai jihar Filato, wane ne akan layi? Wane? To Malam Usainu, muna jinka. Lafiya ina gaja, muna jinka. Eh, kadan daga murya Malam Usainu da kyar nake jinka. Yawwa, muna ji.
Allah a tsari kuma ya fa ba barki Allah da kana da komiti da Allah masu san karfi wanda za su kula da al'amarin da Allah.
Eh, game da wace matsala kenan baka fayyace me ke faruwa a barki ladin ba?
Irin rikice-rikice da suke faruwa da kauyuka da dan cikin garin da ya haka.
To Malam Usainu kenan daga jihar Plateau. Sai Yobe, wane ne akan layi?
Nagode.
To Malam, mun gode Malam Usainu. Ina ga kaman mun rasa layin Yobe. Lambar dai da za a kira ita ce 202-205-2655, amma sai an saka alamar wato ƙari plus kenan, sai a sa ɗaya sai a jiro lambar. Ga wani kira daga Gombe, wane ne akan layi?
Muhammad Andy Muhammad ne daga Gombe.
To muna jinka Muhammad.
Gaskiya na yi farin ciki da na samu layi a yau. Saboda kullum ina tsoro akan sanyinku, amma ban same ku ba.
To kuma muna matuƙar farin cikin cewa yau ka same mu. Menene ra'ayinka Malam Muhammad?
Ko gudun da cikin wannan shiri, ina dai kamar yadda shugaban ƙasar mu yake kokari akan abubuwan da ke tafiya a ƙasar mu, muna cewa kuma addu'a Allah ya mar jagora ya kara mar fasaha da basira ya taimake shi kuma akan hanyoyin sana alheri.
Muhammad kenan daga Gombe sai Zamfara, wane ne akan layi?
Ne gandi je kada ne daga Zurmi Zamfara State.
To muna jin ka Malam Nazurmi.
Ina kira ga gwamnan jihar Zamfara don Allah shi ji tsoron Allah shi taimaka mu pensioners ya zan kidiyar. Wallahi muna cikin wani hali domin ni a matsayina na pensioner ga ni kusan shekara na yi retire. Akwai ire-ire na da dama don da mun yi retire. Allah ya sani har yanzu ba a ware biyan ku ba. Don Allah ina kira ga gwamnan Zamfara ya taimaka ya zan kidiyar bayan Allah ire-iren. Shine ra'ayina.
To mun gode kwarai da gaske Malam Nazurmi, da fatan waɗanda ke da alhakin kula da wannan fanni sun ji da kunnan basira. Lambar da za a kira ita ce 2025-2655. Ga kira daga birnin Jos na Jihar Plateau, wani ne akan layi?
Ibrahim ne daga Jos Line dan Maraya.
To Malam Ibrahim, muna jin ka.
Kira na ina so ni kira ne da gwamnan Jihar Plateau Simon Lalo. Akan ya bai da hankali abin da yake faruwa a barikin Lada, saboda gaskiya ana kashe mutane sosai a gurin mu, kuma hanyar mu ce da muke zuwa muke sai ka.
Muna jin ka Malam Ibrahim. Malam Ibrahim, kana tare da mu har yanzu? To ga dukkan alamu ina ga layin nashi ya tsinke. Ga wani kira daga Bauchi, wane ne akan layi? To Malam Sayidi, ina ji sunan naka da kyau, muna jin ka. Malam Sagir, za ka kashe radio ka tana nan a baya, muna ji yana kuma kawo tangarda da abin da
muke. Na rage.
Yawwa, to muna jin ka, mene ne ra'ayinka? Hello Malam Sagir.
Da san Muhammadu Buhari, fatan alheri. Allah ya ji masa nisan kwana akan taimako da yake wa talakawan Najeriya.
To ra'ayin Malam Sagir kenan daga jihar Bauchi, Najeriya. Mun gode kwarai da gaske. Yau da yayi fili a buɗe yake da za ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwa da kuke ganin suna ci muku tuwa kwariya, wala Allah abin da ya shafi fannin siyasa, zamantakewa, tattalin arziki ko kuma ilimi. Ga wani kira kuma zuwa daga Bauchi, wane ne akan layi? Hello? Hello, wane ne? Jama'a, sa mu yi kira da a dinga kashe radio idan za a kira, saboda hakan yana kawo tangarda ga magana da muke da ku. Ga kira daga Jos, wane ne akan layi?
Ibrahim Muhammad ne daga Jos.
Malam Ibrahim, muna jin ka.
Kana jina ni a ra'ayina. Ni dan Maiduguri ne, ina so shugaban kaza ya taimaka ya bincika mana manyan Boko Haram su waye suke ba su kaya. A don taimaka, a taimaka mana manyan nasu.
To Malam Ibrahim,
don Allah da Annabi, a bincika su waye ne manyan su, daga ina suke samun wannan kayan, su waye suke ba su wannan kayan, muna so mu sani.
To Malam Ibrahim, mun gode. To mun gode kwarai da gaske. Da fatan waɗanda suke da nauyin wannan batu,
Allah ya sa shugaban kasa ya ruba wannan kokar namu. To waye ne manyan su, ina suke samun wannan kayan.
To amin amin Malam Ibrahim, da fatan Allah zai kawo ƙarshen wannan matsala da muke fuskanta na tsaro. To ga kira daga Taraba, wane ne akan layi?
Babaji Jabu, sunana Babaji Jabu.
To Babaji, muna jin ka.
To ra'ayina shine akan daukar ƴan sandan da ake yin nan, ni muna so yadda aikin ƴan sanda ya zamanto a Najeriya, aikin ɗin yana ya zamanto filin aiki ne. So mu muna so Inspector General of Police ya fitar da wani numban da in ɗan sanda ya yi wani laifi za a iya tuntube shi a yi mishi bayani, amma ya kama a hukunta ɗan sandan sai a hukunta. Shi ne wannan ra'ayina.
To Malam Babaji, mun gode kwarai da gaske da kuma kiranka na mu kawo ƙarshen amsa wayoyinku. Sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu, muna godiya kwarai da gaske.
Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan za a yi hasashe ko hangen nasarar kowace al'umma, abin da kawai ya kamata a yi shi ne a duba yadda kasar ke lura da mata. A cewar shugaba Barack Obama kwanan nan a lokacin da yake magana a taron kungiyar hadin kan Afirka na AU. Babu yadda za a kai yan kungiyar wasan kwallo a ce su yi wasa sannan a ce rabin su ne kadai za su yi wasan. Babu yadda za su samu nasara a cewar shugaba Obama. Haka yake wajen ba jama'a ilimi. Babu yadda za a bar wasu a baya, wato yan mata matasa. A lokacin da mace ta girma bata yi ilimi ba, bata iya karatu da rubutu ba. Hakan zai hana wa duniya wata dama ta samun mace injiniya ko likita a nan gaba, ko kuma shugabar ƙasa, wanda hakan wani kuma baya ne. Rashin samarwa ‘ya’ya mata ilimin boko daidai da na ‘ya’ya maza ba al’ada mai kyau bace. Shi yasa da farkon wannan shekarar shugaba Barack Obama da uwar gidansa Michelle suka kaddamar da shirin nan na ba ‘ya’ya mata ilimi ta hanyar wannan shiri ne hukumomi da dama har da ma’aikatar harkokin wajen Amurka da hukumar cigaban ƙasashe ta PEPFAR da masu aikin bautar ƙasa suka yi aiki tare domin magance wasu daga cikin ƙalubalen da suke hana ‘ya’ya mata matasa zuwa da kammala karatu domin samun ingantaccen ilimi. Misali, arewacin Najeriya akwai yaran da tashin hankali ya raba da gidajensu. ‘Yan mata matasa musamman a Zimbabwe za su iya ci gaba da neman ilimi a sabuwar makarantar da aka gina shirin nan na bari ‘ya’ya mata su sami ilimi, wanda ya gina wani sashi wanda ke ƙarfafawa ‘ya’ya mata gwiwa su nemi ilimi da kuma sanin yadda za su iya yanke shawara da kansu. A Kenya kuma, shirin Global Give Back Cycle na taimakawa ‘yan mata wajen neman ilimi daga matakin sakandare zuwa na jami’a domin koyon karatu da kuma samar musu da ayyukan yi. Bisa ga harkokin siyasa da harkokin tsaro, wuraren da ake lura da mata da kuma ‘yan mata a matsayin cikakkun ‘yan ƙasa masu cikakken ‘yanci sun fi zama lafiya, kuma sun fi bin tafarkin demokaradiyya. Don haka wannan ba maganar tallafawa ɗan adam bace kawai a cewar shugaba Obama, wannan maganar tattalin arziki ce ko maganar harkar tsaro ce, shi yasa za ta ci gaba da kasancewa maganar manufofin zamantakewa da huɗoɗin ƙasashen duniya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku rangunatan Amurka na yau.
Yanzu kuma ga Sahabu ya dawo da labarai a takaice.
Yau Juma'a, Macedonia ta ba da sanarwar cewa za ta kyale wani adadi na bakin haure daga rukunin waɗanda suke buƙatar taimako su shiga ƙasar bayan da ‘yan sandan kwantar tarzoma suka tare bakin hauren da halin yanzu suke wani yanki da babu mai iko da shi kusa da kan iyakar ƙasar da Girka. Fargaba kan koma bayan tattalin arziki a China da rashin tabbas a Girka da kuma shirye-shiryen ƙara kuɗin ruwa da hukumomin Amurka suke tunani a kai sun girgiza kasuwannin sayar da hannayen jari har ya kai ga gunjin sayar da hannayen jarin a yau. Jami'an Amurka sun ce wani harin da aka kai da jiragen yaƙi da ba su da matuƙa a Iraq ya halaka naibin shugaban ƙungiyar ISIS. Wani kakakin majalisar tsaro ta Amurka ya ce an kashe naibin mai suna Fadhil Al-Hayali mai inkiyar Haji Mutaz, wadda aka kashe a wani harin da aka kai ranar 18 ga watan nan na Agusta lokacin da yake tafiya kusa da birnin Mosul da ya fada hannun ‘yan ƙungiyar a bara. Kakakin majalisar tsaron Ned Price ya ce harin da aka kai an kuma kashe wani kakakin ISIS mai suna Abu Abdullah. Sanarwar da majalisar tsaron ta Amurka ta bayar ta ce Al-Hayali wakili ne a shurar ISIS kuma babba ne cikin mataimakan shugaban ƙungiyar Abubakar al-Baghdadi. Sanarwar ta ce shi ne yake kula da jigilar tilin makamai da nakiyoyi da kuma motoci da mutane tsakanin Iraki da Siriya.
Tuma sauraro duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe za mu zo muku ɗauki da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu da rai da lafiya. Yanzu a madadin Sahabu Ali Imam da kuka ji shi yanzu-yanzun nan, sai Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da kuma injiniyanmu Mr. Nelson Muhammadu Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.